haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sunana Zahra Aminu Fage shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zamu duba batun bambancin dake tsakanin ƴancin fadin albarkacin baki da kalaman batanci ko kagi inda a kwanakin baya a jihar Gombe jam'iyyar adawa ta PDP ta zargi jam'iyyar APC mai mulkin jihar da kame mata magoya baya tana kullewa a gidan kotu yayin da wasu kuma suna buya dan tsoron kada a kama su. Wakilin mu dake Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya tuntubi shugaban jam'iyyar PDP a jihar Gombe Alhaji Nuru Abba inda ya maka bayani akan lamarin.
Alhaji Nuru Abba shine shugaban PDP a Gombe, ya yi mini karin bayani kan wannan lamari ta wayar tarho.
Yanzu kaman yaran ku ne aka kama.
Yanzu aka yaran mu guda biyu suna gidan yaji. Akwai shi baba da majira da kuma wani yara wani yaro sai ta koza koza suna gidan yaji har ta kasa gidan aka.
Ko a wani dalili aka kama su?
An kama su ne bisa irin abubuwa na siyasa. So su suna gina abubuwan da ya kamata a yi wanda da aibar shi suke yi magana a kai. Wani abu bukin ciki abu kuskure shi ne wanda ya yi yaran su masu da baya gaban alƙali. Ya kamata na zo kotu a ce ga wanda ya yi yara ga kuma su kuma saurare su a cikin yaji.
Wani shugaban matasa na jami'ar PDP a Gombe da yake buya don gudun kada kama shi ya ce gwamnati ta umarce su da su daina shiga gidajen rediyo don bayyana ra'ayinsu.
Dalili ne ba zai wuce dalili na maganganu a kafafen yada labarai ba saboda mutane biyun da aka kama ɗayan ya yi magana ya yi posting ne na bayanai a kan gwamnati ɗayan kuma abokinmu na ya yi hira a gidan Bisa Kwaikyo. To a ranar da ya yi hiran washe gari aka kama shi. To dole na shiga ƙuya saboda ana neman za a kama mu wannan shi ne dai abu ne da yake gudana a wajen Gombe yanzu.
Sai dai kuma mai ba da shawara wa gwamnan jihar Gombe a fannin labaru Malam Sama'ila Misildi ya yi watsi da batun na PDP da cewa su ba su san da wannan batu ba.
Babu ba wani gwamnatin Gombe da suka kama kowa ba mu kuma da dalilin ma da zai sa a kama wani. To zan nan don saboda sun fito suna faɗa ra'ayinsu a gidajen rediyo to shi yasa ba ana kama su. Wannan dai to shafin ka dai dan babu magana da zan sani babu inda gwamna ya ce a je a kama aka kama wani ko kuma yake da hannu ka hannu a kan kama wani mu dai ba mu da masaniyar haka a gwamnatance suna faɗa ra'ayin bakinsa a gwamnatin Gombe. Gwamnatin Gombe duk inda ka je in ka je ka kunna rai hatta rediyon wani jiha za ka je ka samu dan adawa yana cike na faɗa. To me ba wani abu ba adawa ce ta kawo gwamnatin ba to ko me zai samu ce ko wani ya zai adawa za gwamnati ba ta da hannu a wannan abu.
Wakilinmu Abdul Wahab ya tuntubi Shehu Usman wani malami da ke koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Bauchi inda ya yi mana karin bayani akan menene ƴancin faɗin albarkacin baki ko kalaman ɓatanci ko ƙage.
Ga wani batu da yake ake ta kikikaka musamman abin da ya shafi faɗin albarkacin baki. To ifin ya albarkacin baki take?
Wato shi faɗin albarkacin baki abinda ake nufi shi ne a matsayinka na ɗan adam kana da ra'ayi kan wani abin da ya shafi rayuwarka. walau shugabanci ne, walau tattalin arziki ne, walau yanayin zamantakewa, duk abin da ya shafe ka kana da dama ka bayyana ra'ayinka game da shi. Kuma wannan abu ne wanda aka tanada a matsayin ka na dan adam domin a baka dama ka fito ka bayyana matsayinka game da wani batu kamar da nace siyasa, tattalin arziki ko zamantakewa. Kuma wannan ra'ayin da zaka bayyana shine za a yi la'akari da shi wajen tattara bayanai na cimma wani buri ko na tsaida wata shawara ko na yanke wani hukunci. Saboda haka albarkacin bayyana albarkacin baki yana da muhimmanci a matsayinka na dan adam. Matsala ita ce ɗaya kawai shine duk lokacin da mutum ya zo ya bayyana ra'ayinsa, alal misali a siyasa, alal misali a tattalin arziki ko yanayin zamantakewa, to kada ya kasance ra'ayin nan naka ne kake bayyanawa, ra'ayinka kuma bai tabo wani ba, tabowa da zai shine muke son maka karin bayani. Tabowar ita ce in zan bayani kan siyasa kan wani, to zan fidi abinda mutumin nan yayi a matsayinsa ko yana shugabanta ta ko kuma ma ko abokin hamayya ne nawa, to bazan tabo wani abu da zai aibanta shi ba, wani abu da ke jikinsa ko addinin sa, ina ce jikinsa kamar ko yana da wata na kasa ko kuma in aibanta addinin sa ko kabilar sa ko kuma dai wani abin da shi ba zai so a alakanta sa da shi ba,
kamar zage shi
yawa kamar ka aibanta shi ko ka zage shi, to nan matsala take. In fadin albarkacin baki ya tsallake sura'in ka shiga cikin kuma hurumin wani, to nan kuma an shiga wani fage ne kuma daban. Kuma fagen nan kamar ina son in ƙara maka bayani shine yanzu muna cikin wata hidima ce ta wato social media, wani dandali ne na zumunta da kuma kawantaka kamar yadda ake cewa a bangaren internet ko yanar gizo, wanda yake ba mutane dama. Damar ita ce cewa kana da handset, kana da data wanda su masu baka layi suke badawa dan ka shiga cikin yanar gizo, to shine kowa yana ganin ya samu dama. Saboda haka kana kwanci kan gadanka kana rubuta abin da kake so. Kuma babban matsala ita ce ba za a iya tantancewa a ce wani ne kaza ba, abinda mu da kai yanzu da muke aikin jarida za mu iya tantancewa in ne bada labari ga sunana a kasa, in wata radio wata kafar labarai nake ba su labari ga sunana, amma wancan wanda zaka dauki hansa dinka kai kowa kai mai da kansa dan jarida mai farautar labarai, zan zauna in rubuta labari na koya nake so, in aibanta wani in zage shi in ci mutuncin wani, kuma ba za a bi diddigi a tantance a gane waye wannan ba. Saboda haka kowa yana da dama abin da yake so.
Me yasa kake ganin gwamnati ko kuma dai hukumomi suke daukan matakai na kama mutane musamman a dangane da batun nan da ake cewa sun bayyana ra'ayinsu ne kawai gwamnati ta kama su?
Wato ina ganin ya kamata mu bambanta abubuwan nan guda biyu. Bambanta su da nake son shi shine in ka bayyana ra'ayinka, alal misali na yi hanya nan, na gina hanya, alal misali na ba da ruwan sha, to duk wanda bai gamsu ba da aikin da nayi da a ce zai bi diddigi ya gane ga jimillan kuɗin da na kashe, ga yanda aka gudanar da aikin nan, to sai ka tsokaci bisa wannan hurumin in kana da cikakkun bayanai. To galibi abinda muke yi shine yanzu ban sani ba, ban san abinda aka kashe ba, ban san abinda aka yadda aka aiwatar da aiki ba, kawai dai saboda ni abin nan bai kwanta ma zuciya ba ko kuma bai na ki jinin ko shugaba ne ko kuma ban ji dadin abin da ya faru ba, kawai shikenan da ina da handset dina, ina da data dina kamar da nayi maka bayani daga farko, shikenan kawai zan hau dokin tsana, shikenan in rubuta abin da nake so. To su ko bangaren su kenan mutane, su ko bangaren shugabannin akwai ya kamata a yi hakuri. Mun zo wani lokaci ne na mutane sun samu wata kafa ta bayyana ra'ayinsu, kuma duk yanda kai a dole hab ka raba wato social media wannan kafatar sada zumunci ta WhatsApp ko Facebook ko kuma menene da patanci zai yi wahala saboda haka yana da kyau su ga mun samu wani dandali dandali inda za su rinka tattara bayanan nan su tace su amma ka bi yau ka kama wani yau ka kama wani ba zai yi ba
sauraro a nan shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon ne zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti ni Zahra Aminu Fagi ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington
A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya wato mai martaba sarki ba wanda ma yake musu akan cewa shi ba masani bane ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani bane amma gaba daya bai malakanci bai ma gane cewa al'adunmu gaba daya bai ma fahimce shi ba
ka san gononin na abin da ga dama suke ba abin da mutane suke so suke duk ɗan siyasan nan haka suke saboda ba za su yadda su kullun ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa ya za su yi su gaya maka cewa lalle sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi
jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsakan mai waya wakan wani irin zurfi tsohon sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi ne a cikin harkokin siyasar jihar ta Kano har suka kai har suka tsige shi wannan na daga cikin batutuwan da muke son mu taba a ci gaban muhawalar da muke yi kan tsige shi wannan babban basaraki to amma kafin mu je nesa da ra'ayin wasu kana game da abin nan
sunana Naif Ali a daidai fahimta da na dan wannan jiha an tanyi sauri wajen yanke hukunci na cire sarkin zalim kamar akwai wani abu a ƙasa wanda zan iya cewa abin da ta tafi shi ya jawo kansa duk wannan matsalolin
sunana Ibrahim Salim Allah ubangiji ya sa haka ne ya fi alkhairi ga uwan sarkin Allah ubangiji ya sa kuma wannan da aka nada mana sabon sarki ya sa shine mafi alheri a gare mu da ƙasa baki daya amma nayi mutakar bakin ciki ne bakin ciki da cire sarkin nan wallahi da na kwanta a daren Litinin zuwa Talata ko bacci ban ba nayi in yi bacci na kasa da na rufe ido na sai in ce an cire sarkin Kano sai mu bude ido na haggari ya waye matata tana tambaya ta me yasa ne ne na kasa bacci nace wallahi sarkin Kano da aka shiri din nan shine ya janyo nake wannan na kasa baccin nan na tashi da sassafe ma ni na ne fita ta abin yana damu na yana bata min rai a wannan al'amarin saboda ba abu ka'idodi yadda ya kamata a cire sarkin nan ba
Tare Sheku to ba tare da bata lokaci ba ga wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kuli zai ci gaba da kawo mana kashi na biyu na muhawarar da ya hada a tsakanin Honorable Ibrahim Zakari Salina sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano da kuma Alhaji Musa Sha'aban Gogo da ke wakiltar bangaren shi tsohon sarkin Sanusi
kai sama ko ya ce yana ma basu don Allah shi wannan jawabi da yake magana shi mai martaba tsohon sarki shine yi wannan maganganu wa mai girma gwamna ko kuma a'a kai ne yanzu ka kitsa kake so ka ce shi daya daga cikin dalilan kenan
dalili na farko ni sarkin Kano ya sanar da ni cewa da aka yi magana da railo yin jirgi yace menene amfanin jirgi ga yara a makaranta a ƙasa menene amfanin jirgin ƙasa yace zai je samu mai girma gona bayan ya same shi ya ki yadda saboda an yi magana kuɗi a ciki ɗan China za su kawo naira su zo a jibgawa Kano bashi na shekara 40 da ya magana aka yi aka gayyace shi Kaduna taron investment ya faɗa cewa wannan abu da kuka shirya na garin ku ya zama gaske yayi kyau ba kamar wata jaha makociye ku ba daga nan rigima ta fara
to amma wannan yana cewa a matsayin sa na sarki me kai shi lafasa irin waɗannan tunda wata kila dama ya gaya wa sarki a gwamna ga dalilan sa ko kuma yana ganin wannan abin bai kamata ba kuma wata kila gwamna bai yarda ba wasu suna ganin me kai shi maganganu irin waɗannan kuma a fagen mutane ko a gaban mutane
wato kowa ya san tarbiyar sarki sunusi na biyu shine bayar da za a yi ga ana rashin gaskiya ko zaka halaka shi sai ya gaya ma lokacin da yazo yin sadakar rayuwarsa yin sadakar aikin sa yayi domin a kafa ABC domin yin sadakar ransa da ya fito da manya-manyan wanda suka cinye kudin gwamnati suka cinye kudin bankuna ga sanan aka kama su suka yi kurkuku aka daga lokacin suna ta burgewa sai sunusu lami da sunusu sai da aka zo kansu su kuma zai kiga musu ba su daidai ba wannan shine wannan shine
gaskiya ni magana ta gaskiya ko ban san lokacin da sarkin Kano Sunusi ya zama dan APC babalantana har izo i taimaka wajen yakin ne
yawa dama tambayar da zan maka ce dan misali
to wannan yana
kuma abu na biyu
kenan
na biyu da nake so
ko kana sani ne baka sani ba amma kafa jam'iyyar APC
dama
idan ka dauke asuwani
mana
ya
mana in
fara muta investin kudi shi sadakar aikin sa yace wa a waccan gwamnatin ba a shigar da kudi kaza ba
kaman kenan
duk kasan da ta dauro rudu cewa gwamnatin can daman tana almubazzaranci kuma shi yana aiki a gargakin gwamnatin akan rashin gaskiya ya faɗa wannan ta ƙara wa jam'iyyar APC armashi
mana musa ina zuwa kenan kaman zargin nan da ake yi wa sarki cewa ya tsoma kansa a cikin harkokin siyasa kaman kana kokarin ka tabbatar da shi kenan
ina kai maka kafin yin sarki kafin yin sarki na gaya maka yace yake yana gwamna
sai ka fara
ya sauka da
sarki
kafin yin
kana da mutane a sarki
wato
Musa shi
wato
ya Musa ke fara
wato ma Musa ya kasa gane wato yanda tsarin rayuwa ma yake na ganan ko sarauta da siyasa da gwamnati ya kamata ya gane cewa wato mai martaba sarki ba wanda ma yake musu akan cewa shi ba masani bane ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani bane amma tun shimfidata ta farko na gaya muku cewa gaba daya bai malakanci bai ma gane cewa al'adunmu gaba daya bai ma fahimci shi ba kuma na son tabbatar maka da cewa duk abin da zai yi kamata yi mu a tunaninmu yayi a matsayinsa na masani ko a matsayinsa na basaraki amma idan yayi wancan jawabi ne lokacin Jonathan a matsayinsa na dan APC to mu dai ba dai APC ta jihar Kano ba in ma yayi APC to sai dai idan a wani guri yayi amma ba a jihar Kano ba
abu ne ba ku da record
ba mu da record na cewa ko shi dan APC ne
kamar lafazan secretary honorable tana cewa ɗabi'un nan da kake faɗa da ba su jejeta da yanayin al'ummar Kano na mai martaba sarki kamar sun taimaka wajen wato samun takaddabar ku da kuma durkushe wasu a wannan harkokin
sarauta ita ce ma babbar makatsala ina so in tabbatar maka shi yasa rigimar ba wai da ma mai girma gwamna bane idan ka ga yanda shi wannan sabon sarki din ina so in tabbatar maka al'ummar jihar Kano Kanawa suka karbe shi kai ka san cewa ko wannan canjin yayi
ba Musa wai ku kun yarda cewa misali ɗabi'un nan na mai martaba sarki ne ya shiga ya fita ko ina a harkokin addini a harkokin zamantakewa a harkokin mata da matasa a harkokin gwamnati da sha'anin siyasa da zabe kun yarda cewa wuce gona da irin da su suke ganin cewa yayi ya taimaka wajen rashin ba a fahimce shi ba
wato shi mai gwamnati idan har mai gwamnati baya baka yi tsansa in baka san abin da yake so saboda ka san gononin nan abin da suka dama suke ba abin da mutane suke so suke yi ba duk 'yan siyasan nan haka suke saboda ba za su yadda su kullun ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa ya za su yi su gaya maka cewa lalle sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi kuma shi sarkin Kano mutum ne sarki ne na duniya menene sarkin duniya mutumin duniya ne shi duk duniya yana har yanzu ana gayyatar sa a kasashe a duniya inda suka ci gaban su ba za mu iya tada su ba koda za mu tsaya koda za su tsaya su jira mu shekara 40 kasar na kirawo shi ya ba su shawara ka samu sadakar wannan ka banzatar da su
to malam
saboda me saboda ra'ayi ya ce kar ka gayyato ƴan cana kun ciwa-ciwa
za su a'a wato malam Musa ya kamata ko ka gane duk abubuwa dinnan da kake faɗa ka fahimci yanda su mutane suka kallace shi wato duk wannan magana da kake faɗa ba magana ce wanda su a matsayin wato kanawa za su iya ma fuskantar ku ba idan yanzu misali ya tafi China ko ya tafi America ko yayi je ko ina ne ko ina ma ije ko ya je England ko ma ina ne ije je jawabi ni wannan ban san al'adar su ba ban san komai da su ba amma dai babbar magana shine idan ka dauki mutum 10 a jihar Kano kanawa suka ce ko menene laifin sarki ɗaya daga cikin abin da zai ce shine baya girmama ita sarautar gargajiya din wai gaskiya ne ba Musa cewa sarki bai fahimci ma bai lakanci al'adun Hausawa da kuma ita kanta hikimar yadda ake tafi da harkokin sarauta ba
wato shi mai gwamnati in ka fada ruwa saboda ya kowa iya ƙaharu da sharri da harambe ruwa idan ka fada zai cika ta da kura misali zan baka
yanzu kake ce mana sarki mutumin duniya ne
sosai
watakila kowannan yawace-yawacen da shiga a fita ne ya gurbata masa fahimtar lakantar al'adun mutanen Kano misali
wato sai sai da rafi ne sai irin makamaka da yadda za su yi fake amma abin da nake tabbatar ma da shi mai mata ba sarkin Kano ci gaba
murabus
da murabus ba murabus ba wanda kuka kora ai murabus da kansa ya sauke ke wanda kuka kora saboda ra'ayinku abinda nake
da dalilan nan kenan kaman baka gamsu ba
ai
da dalilai da dinga bayarwa
ai wannan dalilan ai ina ga ma ko yaron goye ba zai dauke shi ba muna da tun wata uku da suka wuce don san haka za ta kasance
me za ka iya cewa game da maganar da ya cewa alamu sun nuna mai martaba bai lakanci al'adu bai zaman tikewar mutanen Kano ba
menene al'adar Kano
sake shi kuma malamai to a shiri na gaba za mu zurfafa sosai a cikin siyasar tsohon sarkin da kuma su mu duba rawar da ake zargin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taka koda ta bayan gida ne wajen cire wannan sarki muna godiya ga su bakin namu wato Honorable Ibrahim Zakari Salida da kuma Alhaji Musa Shabban Gogo tare da musamman shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da ya shirya mana wannan muhara a can Kano a kuma na ita nan kamar da zan suruka ne ni Aliyu Mustafa Sakuta a Washington DC mun bako lati
Yeah.
Masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.